sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a, Niya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa rundunar 'yan sanda a Kano ta cifke fiye da waɗanda take tuhuma da sata 150, har ma kuma da nuna wasu mutanen da ta ce ta ceto. Muna kuma da rahoto kan yadda matsalar tsaro ta kasa rage ta'azzara duk da matakan da hukumomi ke ɗauka. Ƙungiyar yaƙi da hatsarin titi ta jamhuriyar Nijar ONG-ACAR ta buƙaci fara aiki da sabbin dokoki. A yau Laraba, kamar yadda aka saba, muna ɗauke da shirin ciwon ƴamace da Aisha Mu'azu kan gabatar. Za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru, amma farko ku saurari labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar. Tare da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Kawayen Amurka na kungiyar NATO na ta fafutukar ganin sun kwashe mutanen kasashensu daga kasar Afghanistan, yayin janyewar sojojin Amurka daga kasar da kuma durkushewar gwamnatin Afghanistan. Jami'an Turai da dama sun bayyana fargaba cewar karɓe mulki da 'yan Taliban suka yi zai ƙara haɗarin ta'addanci tare da sabunta kwararar 'yan gudun hijira zuwa ƙasashen na Turai. Burtaniya da sauran 'yan ƙungiyar ƙawance na NATO sun fara kwashe 'yan ƙasarsu daga Afghanistan tun daga ranar Lahadi, tare da ɗaruruwan 'yan Afghanistan da ke aiki tare da su. Faransa, Jamus, Al-Andalus da Italiya su ma sun gudanar da zirga-zirgar tashin jirage bayan da sojojin Amurka suka sake kwace ikon tafiyar da harkokin filin jirgin saman a ranar Litinin, bayan al'amuran tashin hankali da suka faru a ƙarshen mako. Ƙasashe da dama na Turai za su bayyana shirye-shiryen bada mafaka na gaggawa ga tafintoci da sauran 'yan Afghanistan da suka yi aiki tare da sojojin NATO da fararen hula a cikin shekaru 20 da suka gabata, domin kuwa yanzu ana ganin suna cikin haɗarin fuskantar ɗaukar fansa daga 'yan ƙungiyar ta Taliban. Ƙasashen NATO da dama sun shiga mamayar ƙasar Afghanistan ƙarƙashin jagorancin Amurka a 2001. NATO ta ɗauki aikin kula da jami'an tabbatar da tsaro na ƙasa da ƙasa a Afghanistan a 2003, kuma ta jagoranci shirin horaswa ga sojojin Afghanistan bayan 2014. Baya ga sojojin Amurka 2,448 da aka kashe su a Afghanistan, sauran kasashen ƙungiyar NATO sun yi asarar ɗaruruwan sojoji a cikin shekaru 20 na rikicin. Sarkin Malaysia ya fara aikin zaben sabon firaminista da zai gaji Muhyiddin Yassin da kuma fitar da ƙasar daga cikin rikicin siyasa. Sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah ya gayyaci shugabannin jam'iyyun siyasa 6 na ƙasar zuwa fadar masarautar ajiya Talata, ciki har da daɗaɗɗen madugun adawa Anwar Ibrahim. Sarkin kuma ya yi kira ga dukkan 'yan majalisu na majalisar ƙasar mai kujeru 222 da su mika sunan wanda suke so ya maye gurbin firaministan. Sarkin Malaysia ba shi da iko sosai, amma yana naɗa mutumin da ya yi imani cewar yana da goyon bayan 'yan majalisun ƙasar. Muhyiddin da dukkanin majalisar ministocinsa sun yi murabus a ranar Litinin bayan watanni 17 kacal kan kargar mulki, mafi ƙarancin wa'adin mulkin firaminista a tarihin Malaysia. Ya ce ya sauka ne saboda ya rasa goyon bayan mafi yawan 'yan majalisun ƙasar. Sarki Al-Sultan Abdullah ya bar Muhyiddin a matsayin prime minister kasar na rikon kwariya yana mai cewa yana da hadari sosai a gudanar da zabe a kasar yayin da kasar ke fama da hauhawar kamuwa da sabbin cutar COVID-19 labaran duniya ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Kwanaki kaɗan bayan wata mummunar girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar Haiti, sai gashi wata mahaukaciya guguwa mai ƙarfi a ƙasar mai suna Grace ta zo da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Cibiyar nazarin mummunar guguwa ta Amurka ta yi hasashen cewar guguwa Grace, wacce tun daga lokacin da ta ƙara ƙarfi zuwa matakin mummunar guguwa ta yanayi mai zafi yayin da take ƙaura, na iya saukar da ruwan sama zuwa santimita 38 a kudancin Haiti har zuwa ranar Talata, wanda ke kawo barazanar ambaliyar ruwa da zabtarewar laka. Hakan zai iya shafar neman waɗanda suka tsira da ƙoƙarin agaji ga waɗanda suka rasa muhallansu a kudancin ƙasar da ya fi fama da girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.2 a ma'auni wanda ta faru a ranar Asabar. Hukumomin Haiti sun faɗa a ranar Litinin cewar adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar ya haura mutane 1,419, kusan 200 fiye da adadin da aka bayyana a ranar Lahadi. Akalla mutane 6,000 suka ji rauni, kuma suna nan kwance a asibiti da ya cika makil.
Labarun duniya aka saurara, yau za mu shiga babin rahotanni. Rundunar 'yan sandan Najeriya a Kano ta nuna jama'a wasu da take tuhuma da sata su kimanin 156, inda kazalika ta ceto wasu mutanen guda 14. Daga Kano ga rahoton Baraka Bashir.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Sama'ila Shu'aibu Diko ya yi holan waɗansu masu laifi, inda 18 daga cikinsu ɓarayi ne, sai mutum 8 masu garkuwa da mutane, 10 ɓarayin shanu, wasu su 7 dilolin ƙwaya, sai 13 daga cikinsu ɓarayin motoci, sai wasu matasa ɓarayin wayoyi su 95 da wasu masu damfara su 5. Isa Shu'aibu, wani ɓarawon mota, ya bayyana cewa wannan kamu da aka yi masa ba shi ne karo na farko ba.
Ana taɓa aikatawa irin wannan ba shi ne farko tsakanin da Allah, amma dai kaddara ce ta kawo ga haka.
To da aka kama ka na farko, me yasa baka daina satar ba?
Gaskiya na daina wannan karan din, ma dai kaddara ce ta kawo ga.
Ya kake yi wajen satar motar
din? Ganta ko wacce tana da mukuli, amma mukulin wata yana bude wata ne.
Shi ma Isa Tukur, wani mai garkuwa da mutane da ya shiga hannu, ya ce a da shi ɓarawon shanu ne, tsautsayi ne ya jefa shi ga aikata garkuwa ga mutane.
Ana ta aka yi abu ƙarama kuma tuduwata. Yawon su mutane suka tawo mai da ya jawo su hudu, suna rike da bindiga toka, ni na yi zamani harauta suke, suka ce ga hanya suka bata ga inda za su je, da muka ta yi suka je gidansa suka fito suka tafi da shi.
Kenan sato mutumin ina ko kai shi?
Suka shiga da idajin Falgore.
Ba da kai aka shiga Falgore
ba? Ni iya rafin nan daga nan na dawo.
To kai da kan raka su aka dauko, menene ribanka? An baka wani abu?
Ni ba abun da suka ban.
Mun zanta da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa, wanda ya ce suna yawan kame, amma babban matsalar da suke fuskanta da zarar an kai barayin nan kotu ba a jimawa sai a sake su.
Mun kubutar da mutane 14 wanda aka yi garkuwa da su, mafi yawanci hanyar zuwa garin Dokuwa da kuma Tudun Wada. Mun samu bindigogi guda 10, motoci na sata guda 16, adai sau na sata guda 16, shanu guda 5, mun samu wukaki a gurin yan daba guda 76, kwayoyi na hannu mun samu guda 34, mun samu kwayoyi na miliyoyin kuɗi.
Ko da kun kai su kotu ba a jima, kuma sai a ina matsalar take?
Aikin mu shine mu kare lafiya da kuma dukiyoyi al'umma. Ba mu hukunci, sai dai mu tattara bayanai mu gurfanar a gaban kotu. A cikin waɗanda muka kama din nan, wanda mun taba kama shi da satar mota shekarar ta gabata su 2, muka gurfanar da su a gaban kotu, amma kuma sai da muka ƙara kamawa yanzu muka ƙara kama su ɗaya da ma motoci guda 3.
Daga ƙarshe kakakin rundunar Kiyawa ya ce a wannan karo kwamishinan 'yan sandan ya ce za su yi bibiya a kotu na su tabbatar da an bayar waɗannan barayi hukuncin da ya dace da su. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
Lamarin rashin tsaro na ƙara ɗaukar sabon salo duk da matakan da hukumomi ke ɗauka na yaƙi da miyagun iri. Wannan ya nuna akwai inda ake samun matsala koko tasgaro a lamarin. Wakilin Masokoto Muhammad Nasir ya hada mana wannan rahoton.
An jima da yawan 'yan Najeriya musamman a yankin Arewa ba su bacci da ido biyu rufe saboda rashin sanin abin da kan iya faruwa cikin dare na cin zarafi ko ma rashin rayuwa. Jama'a sun zama tamkar bayan 'yan bindiga. Irin haka ne yake faruwa yanzu haka a wasu sassan gabashin Sokoto, kamar yadda wani mazaunin yankin Isa ya shaida min.
Akan mawaya sani ga sojoji ga 'yan sanda ga mobile amma nan cikin garin Gazau wallahi kallahi mallan abun ba daɗi. An kashe mu da jama'a uwa da uba an kashe ba mu da haƙƙi. Yanzu haka tsohon mai garin mu na asibiti kuma akwai limamin garin yanzu haka yana canza hannu sai wallahi abu ya ba yanzu haka wallahi sai su zo gidanka su fitar da kai su taifin amfani da matanka kana ji kana gani ba wallahi kai za a cewa ma ka kawo mace cikin da ita ba don Allah ba mu ba to a za mu abincin da za mu ci wallahi sai matanka ta yi tutu sun so an shi su ba ka da ikon ci balle wanda ka kaji tsaba a cikin ɗakinka wallahi ba ka isa ba an sun ka zo sai sun tace da kai da matanka da abun da ƴan yaranka duk abun da za a ga cikin aljihunka sun an shi wallahi hura ma mai yami wa ga wallahi ba su ba.
Har wa yau wani mazaunin yankin ya ce da daɗewa suka yi bankwana da kwanciyar hankali a yankin nasu.
Da dare mu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da ba mu da kwanciyar hankali lillahi inna namu. To gaskiya ba mu da abun da za mu yi sai mu ce daga indillahi ne Allah ne ya taimaka mu. Amma wallahi ba mu da komai wanda za mu dauka mu sai kai dabba wadda za ta naira 10,000.
Anata Hauja rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce tana bakin aiki domin kare rayukan jama'a. Amma dai su ma jama'a su san cewa aikin samar da tsaro na kowa ne. ASP Sanusi Abubakar shine kakakin rundunar a Sokoto.
Sha'anin tsaro ba sha'ani ne na jami'an tsaro kaɗai ba. Sha'ani ne na ni da kai da al'umma gaba ɗaya. To aka ce kuma duk yanda ake shiri don kawo ƙarshe wannan ta'addanci wasu suna bayar da bayanan sirri. To gaskiya yana kawo cikas. Wannan shine dai babban ƙalubalen da yake fuskantar yaƙi da ta'addanci. Ba ma yankin Sokoto ba har a arewacin Najeriya gaba ɗaya. Sai an haɗa kai. Sannan a kawo ƙarshen wannan ta'addanci haɗin kanmu shi ne nasarar mu.
Menene haɗin kan da muke buƙata?
To haɗin kan da muke buƙata shi ne su ku zama abokai ga jami'an tsaro. Ya zamanto duk abin da za ku ya zamanto kun fi rijaya ga jami'an tsaro. Yanda za ka ga sun fi rijaya maimakon jami'an tsaron ne ya kamata ku riƙa ba su bayanai akan yanda za su taimaka muku sai a samu akasin haka.
Yanzu dai 'yan Najeriya suna ci gaba da zama rashin tabbas saboda sun daɗe suna kokawa kuma hukuma na cewa tana aikinta kawai sai yadda Allah ya yi da jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Kungiyar kare lafiyar matafiya da yaƙi da aukuwar hatsura ta jamhuriyar Nijar ONG-ACAR ta buƙaci fara aiki da sabbin dokokin amfani da tituna don rage yanda hatsura ke yawaita a ƙasar da asarar rayuka daga gangancin da direbobin motocin safa-safa ke yi. Alhaji Awale Maiduka Umaru shine shugaban kungiyar.
Cikin doka da anka sa kwanakin nan ita ce cewa lasisi kadai bai baka izinin ka sha mota kai sana'ar mota sai ka je ka samu abin da aka ce ma CAPE certificate of chief personnel wanda an karanta shekaru bisa ga wannan sana'a ba da ka samu lasisi ba ka ce ai kai yanzu direba ne za ka ɗauki jigila ka fara jigila a'a yanzu an hana wannan kwata-kwata duk wanda ka son shi jigila shi ɗauki mota passenger ko gudanar abin da ya kai 70 yanzu doka ta hana lasisi kaɗai shi muka wani aiki sai kayi karatu na wuyan sana'a direba kuma mun su cewa da wuyan suna cewa lasisi shi ma wani diploma ne a ba diploma bane takarda ce wanda ke baka izini ka tuki mota kuma an gara ma ana amshi ta duk kalashe na Afirka kewan gan Afirka mu cikin su sun sa wannan dokoki wanda in mutum zai duki zai shiga sana'a mota to sai ya je ya karatu wannan sana'a ba lasisi kade bane kuma bisa hanyoyi da ake nan ga yanzu na zamani an keɓe wurare na hutu na direbobi wanda in mutum ya tashi alal misali da nan ya mai inza shi difa ka'ida na ga inda ya kamata shi kwana ko kuma in yi kilo 200 ga in ka'ida na ga inda ya kamata shi tsaya shi huta lokaci kaza sanin shi lokaci kaza sanin shi daga to duk wannan abubuwan sun yi an hutu da tsare-tsare ce mai ba aiki da su sun kaga su direbobi suna kuka da irin wahala da suke mutum ya ɗauko mota ya to daga Agadez yanzu aka gobe da sa'a ci shi koma da magana za shi ko wani gari ko kuma Abuja za shi sun ce su dukkan su sun kamuna kuka sosai aiki a musu tsakani da Allah dole sai an diba gwamnati siyasa duk motar ta tashi daga nan a san ta tashi ga inda ta kuma in ta zo gari kaza ga inda kamata direba ya tsaya huta lokaci kaza idan ba a tsaya ana hutun nan to akwai matsala
wace rawa ce kamata su fasinjoji su taka a lokacin da ake kan hanya
bisa dokokin da ake nan ana sa akwai abubuwa da anka sa dan ka wanda ake ce ma inspector na barmi na conduct wanda za su shiga cikin karori sulkin kansu su biya kudin su za su shiga cikin motocin passenger su zauna su yi kallo irin wadda drone yake ta haya da aikin su kuma in akwai cikas suna gani kuma za su hukunta drone bisa gana to su kuma passenger matsala in sun ga abu kowa shiru yake ko mota ka zo ta cika an ce mutum babu sai ce ni abin da sai ma ina taya to kaga irin wannan ba irish ba duk abin da ka ana ta haɗa hakin ka ne in ka ga driver yana wani abu ka ce mishi driver da Allah a rage in guri yayi mun ga kwanakin bayan nan ma akwai kafin da sun ka bada wani lamba wanda an ga driver na gudu a kira su a shaida mutum irin wannan shina da kyau
shugaban ONG Akara ta jamhuriyar Niger mai yaki da aukuwar hadura kan tituna ya wale Umaru azanta da Suleiman Mumuni Barma a Yamai Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga shirin mu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka. Sunana Aisha Muazu. Idan ana biye da shirin ciwon yamace makonni biyu kenan muka fara tattaunawa a game da mahimmancin taimakekeniya tsakanin mata da irin kalubalen da ke tattare da yin haka inda a makon jiya muka karbi bakoncin Hajiya Rabi Bello, Hajiya Zuwaira Ibrahim, Hajiya Zainab Jibril da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa wacce take cikin bayani a game da yadda taimakekeniya tsakanin mata ya kasance a can baya kan lokaci ya ci mana ga kadan daga bayanan nata
Baba yayin da kwata sai ba mun sai ta sai wannan makocinta dake shi yadda yar kanwa mijinta haka zaki gari babu amma haka za ku kwan mata ayi saboda kikkiawan mu'amala saboda kin ga wannan ba karaman alheri bane ba karaman dankon zumunci yake sakawa ba kuma yaya za su tashi da kauna wa za su yi rashin kunya za su tuta saboda sun dauke ke uwarsu ci ke kuma kin dauke su yayin ki saboda haka za su shigo su za su bata uwarsu wannan shine kikkiawan mu'amala irin ta mata a lokacin da kuma yanzu ma akwai raguwar masu yi am mafa yanzu abubuwan suna samun da kasu ba kaman da
to har wayo muna tare da bakin namu kuma zamu fi mai da hankali akan alfanun taimakekeniya tsakanin mata kalubale da kuma koma bayan da rashin hakan yake jawowa ai sauraro lafiya to Hajiya Zainab wani irin alfanu taimakekeniya yake haifarwa tsakanin mata
Mu'amala a tsakanin mata yana da fa'ida sosai saboda ciwon yamace na yamace ne ya kamata mata su cire girman kai da sa ido akan san abin duniya watakila wanda kika ki kula ta za ta iya miki amfani wata rana ko za ta iya taimakon ki idan kina da wani bukata wasu kuma za ki iya shakuwa da su su zama kamar yan uwanki idan mata suka riƙa yin wannan dangantakar tsakanin su za a samu ci gaba a cikin al'umma gabaki daya ai yana cikin dabi'a da tarbiyya kamar dan uwanka sallama idan ka shiga waje ko kuma ka girmama na gaba da kai zaki ga wayansu ko manya ne zaki ga sun girme ka kasan sun girme ka amma idan kai babban kai gaishe su ma ba lallai su amsa ba yanzu wani irin rayuwa na zamani da yara suka dauka kuma ba wani man da ke kuban su
ina ga illar rashin yin haka
na da illa sosai rashin kara dangantaka yana da illa sosai ya kamata mu koma gida mu kara ma yaran mu tarbiyya kuma mu ma mu nemi ilimi akan abubuwan mu dan yi karance akai mu ga yanda zamu yi mu gyara
to Hajiya Sa'a menene alfanun da taimakekeniya yake haifarwa tsakanin mata
manda a unguwa zaki ga cewa yaro ba zai wani abu na barna ba saboda gigiyan da ije akwai mai ganin sa akwai mai fada zaki ga yaro na tafiya sai kaman cewa mata da yake tafi da mutum saboda kikkiawan mu'amala a gida da aka nuna ga duk wanda ya ganshi ne ba daidai ba zai hukunta shi haka sai yanzu idan yanzu yaro ya ganka ba da gangan ma zai dinga yin wani abu ba ko ya takale ka wanda idan uwarsa ta ji za ta ji musifar ta rashin mutunci amma ya danganta da ina ta taso a ina ne gidansu ina ce unguwarsu ne tarbiyyar gidansu da tarbiyyar uwarsu yana tasiri shi ma wannan
wace irin rawa mata suke takawa wajen hada kan al'umma
mata gaskiya suna da babban rawa da suke takawa yanzu alal misali kamar yanzu unguwar mu idan aka ce miki da an yi haihuwa to in dai mace tana da tsohon ciki fa ana shi ana lokuwa ana zuwa ana lekowa kai kada ta yi bukaci wani uba ba kuwa kusa da ita kin ga mu'amala ce mai kyau sannan wajibi idan aka yi wani abin sakacce a gidan makota sai fa an dauko an tura wa da makota a ce ga wani dambu ne aka yi ko na dan wake ne ko na alale ne wanda ba kullu ake so sai an aika gida gida kuma idan aka duba cewa wannan gida ba su da abinci mai kyau ko ba sa ci su koshi to za ki ga cewa an zuba an aika musu ko kuma ƴaƴan wannan gidan sai uwar ta ce ina su wani ku jira su kinga an musu kwano daya tare suke ci kansu ya hatsu ba za su gane gidan su wani ba a gidan su wani ayi saboda me saboda gidan da suka ci za a ba su abinci su ci tare da ƴaƴan gida kuma za su dauki kansu ƴaƴan gida ne dan haka da idan muka tashi yake ga cewa kowa ma yayin ki ne kowa ma baban ki ne kowa ma kawun ka ne saboda me saboda kyakkyawan mu'amala cewa kai baka san ma akwai bambancin wani da wani ba da wannan ka abokin wannan ka da dan makotan ku dan dan gidan ku za ka ga babu wani bambanci saboda me saboda kyakkyawan alaka da mu'amala da yake da yin tunanin mata na wannan zamanin
to Hajiya Zuwaira bar mu magana game da Alfanu Kalubale da kuma Uma Baya da taimakekeniya da kuma rashin taimakekeniya yake janyowa tsakanin mata domin akwai masu cewa ai idan mata suna inda za su ji koke-koken mata sun san matsalolin mata kasancewar su mata ne za su dada kaimi akan wa'annan batutuwa ta yadda za a samu mafita mata kuma su samu jin daɗi
wai don na rasa ba an samma da zan baya to akan da ya kalubale shine idan Allah ya sa kai mace yar uwa ta cika kai wani matsayi sai ki kokari ki aje wannan girman kanta ke zaki man da kuma ni wanda nazo neman taimako din zan maki ki dun Allah inda aka kai fa duk ko menene fa sai fa an sa Allah a ciki ayi dun Allah a taimaki juna saboda Allah nan da ya saka ki a wannan matsayin ya saka ki ne dun ki taimaki ƴan uwan ki saka ki dun ke kadai ba ayi kokari sai a aje wannan jiji da kai din da girman kan da ganin a isa din da taimakawa mata ƴan uwansa kamar ni misali a ce ni in samu wani matsayi da zan taimakawa mata ƴan uwa ta zan ku taimaki mata ƴan uwa na saboda me ni nake cikin su ni na san irin matsalan da suke ciki da birni da kauye so wannan ba wani abu bane dun ka samu kalubale akan taimako kinga kamar ni akwai wani lokaci da na shiga cikin irin wannan halin na san wani wanda yake zai iya taimakawa ita kuma ta san in an taimaka ga yadda za a yi da abun to sai ta zo wuri na ni kuma na je inda za a bada taimakon kuma ni ba ƴar uwa ba ta bace kinga na farko addinin mu ba ɗaya ba na biyu kabilan mu ba ɗaya ba ita ƴar kudu ne ni ƴar arewa amma naga tana bukatar taimakon kuma na taimaka din amma daga ƙarshe abin ya dawo mani da na sani amma in na tuna cewa yana cikin kaddarorin rayuwa na kuma ya kamata din taimaka kuma na taimaka kuma ban damu da wannan fakin cikin da ta saka ni a ciki ba ban damu da wannan sakayyen da ta yi mani wanda bai da kyau ba kawai in na tuna kullum sai in yi farin ciki cewa ai na taimake ta in har za ka sa a ranka cewa kaidun Allah Allah ko zai baka sa'a zai kuma taimaka kuma taimako tsakanin mu mata abu ne mai muhimmanci duk kamar yadda Hausawa kan ce ciwon mace na mace ne namiji bai san ciwon mace ba yanda mace ta san ciwon mace so idan Allah ya sa muka samu irin wa'annan mukaman abu ne mai daɗi kuma kinga a samu yanda za a taimaka wa mata din da masu karfin da marasa karfin
Hajiya Zainab gaskiya rayuwa kam sai ana taimakawa juna a wannan zamanin mata dole su tallafa wa juna musamman wajen neman ilimi anan muna ya kokarin mu nuna ma mata muhimmancin ilimi na ƴa mace ko a kawaye na ina iya kokari na su yi digirin mataki na biyu wato master's degree wasu sai su ce ma as application din ma ba za su iya ba ni na kan je in yi musu application din har in bi admission din sai sun samu admission sai kuma su zo daga baya su zo su yi karatun su ji daɗi kinga ai an samu ci gaba za su samu wani ci gaba ko a wajen aiki ne wayansu da ma suke zaman gidan nan ba sa aiki kinga ko da karatun suka yi at least za su samu su fita daga wani duhun kai saboda rashin aiki da rashin neman ilimi wani ci baya ne a al'umman mu nan
Hajiya Sa'a ni zaki dora illa yin haka din yana cikusawa yara zargi da zato saboda zaki ga cewa wannan gidan su ana cin abinci mai kyau ko an ci abinci ko da ne shi ko gidan su sai su kwana biyu ko su ba su samu abinci da suka ci ba amma ga gidan su wannan da akwai idan sallah ta yi kai wa ƴaƴanka su su kadai sai kaya ko ce uwa kin wa ƴaƴanki ke kadai baki ƴaƴanki sheki ko ita wannan ta ci wannan ƴaƴana ne wannan ta ci wannan ita ma ƴaƴanta ko wace ta ji ɗanta kaga da an fara hada mummunan alaka tsakanin su saboda idan wata ta fona hali ko ta fawa ta sakin hannu to sai ga dan wancan ya fi namu kuma ya anta gidan mu da su gaba ta fara kunduwa tsakani ko kuma ya zama cewa kin dauki abinci kin dafa kin ba dan ko kin bashi wani special abu ko alawa ko basiriya bashi wancan kin hana shi to kullun ya ringa jin zafi me ne mata take mun wannan me isa ce kaza kaza to kullun zai kulle azo to har girman sa ba zai baki kima da girma kamar na mai kaunarsa ba zai dauke ki a wata daban wanda in bai miki munan zargi ba to zai dinga kallon ki wala to shine babba illar wannan abun tun da yana karami an dasa wannan abu cikin zuciyarsa so da haka ya kamata gaskiya mu kiyaye irin wannan sannan kuma kiga mata idan aka ce clinic irin awon ciki din nan ko awon yara sai kiga an saki kyawawan alaka kamar uwa ɗaya uba ɗaya ma ake mata suna da wannan kokarin da sauran yadda da mutane sannan kuma idan har babu kyakkyawan mu'amala babu haɗin kai idan kina da miji idan yana wani abu daban ba za ki taba ji ba sai abu ya lalace tukunna idan kina da ƴa ko kina da ɗan miji idan yana waɗansu mummunan mu'amala ba za ki taba sani ba saboda baki bada kofar a gaya miki ba ko baki bada kofar wani ya masa faɗa ba to kin ga baki da mu'amala da mutane sai ƴar ki ta samu ciki wata bakwai ke baki sani ba mutane na kallo ba su gaya miki ba ko kuma ya zama cewa danki ya fara waɗansu halaye ke kuma ki dauka ma a zo a gaya miki ba ki ce ko wani ciki ne kuma kuma ci irin waɗannan wannan ba karamin haɗari bane sannan ba da bayan haka idan ya zama cewa illar wannan rashin mu'amala sai ki tashi wani a gidanki kwalba abinci saboda me saboda ba ku da kyakkyawan mu'amala ke da yan uwa sannan kuma zai kasancewa sallah ta yi ɗayanki ba samu sutura sun saka ba ɗayan mutanen saka amma da kake kyakkyawan mu'amala na imani dole wani gidan za a kawo musu kuma idan kina kyakkyatawa ƴaƴan al'umma ko kina kyakkyatawa ƙotarki ba za a taɓa wani cutar da ke ba ba za a taɓa wani abu ya cuce ki ba ba za a taɓa wani cutar da ƴaƴanki ba ko ba kya na ba a kare miki wani interest na ke ko mijinki ke neman aurewa ko sai a ce kai ai mutum ne arziki na wannan ai tana da kirki ka baka ba amma idan ya zama kai kana sai ne sai ya ga mai ku talla ku ba shi ka baka ya san cin lalat
mai sauraro anan za mu yi sallama a yau amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin ciwon ƴa mace yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya
Awwal Garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru
shirin da ruwan na wannan makon ne da jaridar musafir ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da sarauto mana cewar a jihar arewa mai nisan kasar wani tashin hankali ya faru tsakanin kabilai guda biyu kabilar musulun da kuma arabshuwa wanda suke kasar jamhuriyar kamaru a karamar hukumar lagos da shari an da hatsaniyar ya kai ga kabilan guda biyu da daukan doka a hannunsu kuma an samu salwantar rayuka da dama da kuma jikata waɗansu al'umman haka dalika a halin yanzu dai kabilan sun yi gudun hijira zuwa ƙasashe makwabta musamman ƙasar jamhuriyar Chad kana mata da yara ƙanana da kuma tsofaffi ne dai suka fi yawa a cikin 'yan gudun hijirar sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta zaigunta mana cewar a ɓangaren 'yan awalan ƙasar jamhuriyar Kamaru ga dukkan alamu dai ɗalibai ba za su samu damar komawa makarantunsu ba a yayin da gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru take ƙoƙarin jisasawa al'umman wannan ɓangaren domin su koma makarantunsu idan aka koma hutu amma ana ganin cewa zai yi wuya iyayen ɗaliban su amsa kiran gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru domin halin rashin tsaro da ake fama da shi a wannan ɓangaren sai kuma jaridar Eco News an da ita kuma ta gurmata mana cewar an sake samun sabbin mutane guda 14 waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus a tsakanin manyan biranen ƙasar guda biyu wani da Yaounde sai kuma jaridar da Message an da ita kuma ta ce gwamnan jihar arewa mai nisan ƙasar jamhuriyar Kamaru mijin yau Bakari ya yi kira ga kabilai guda biyu da suka yi tashin hankali a tsakaninsu arabshuwa da kuma kabilar musulun cewar da suka yi hankali nesa kuma su yi ƙoƙari na wanda da zaman lafiya mai ɗorewa a tsakaninsu ya faɗi haka ne a yayin wata ziyara da ya kai karamar hukumar lagos da shari domin ganin idanuwansa irin abubuwan da suka faru za mu kammala shirin jaridar na wannan makon ne da jaridar Cameroon Info Net an da ita kuma ta wallafa a farkon shafin ta cewar masu ruwa da tsaki a sha'anin harkokin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka a halin yanzu dai sun hallara a Benin Yaounde kuma sun gudanar da zaben aji-aji na kasashen da za su taka leda a gasancin kofin ƙwallon ƙafa da za a gudanar a shekarar 2022 wanda ƙasar Kamaru ita ce za ta zamto mai masaukin baki na kasashen nahiyar Afirka sannan kuma har ila yau a cikin jaridar ta shaida mana cewa wani tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru mai suna Jules Remis Onana ya fito fili ya bayyana anesa da dawowa takara domin zaman towa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru FICAFO wadda hukumar ta jima dai ba ta da shugaba na jinjin sai da shugabannin mulkin kwariya Muhammad Awul Garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru.
A sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirye shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.